Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litini 28 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji yadda wasu 'yan Najeriya ke fassara ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yomi Osunbajo ya kai jihar Borno da siyasar takarar shugaban kasa. Za kuma a ji ƙarin bayani kan cin zaben cike gurbin dan majalisar wakilai da jama'iyyar APC ta yi a jihar Ondo. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafi da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Elhikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa biyo bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da ake yi. Kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa Rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi. Ya kamata Amurkawa su gaggauta barin kasar Rasha ta hanyoyin sufuri na kasuwa da ake yi da su a yanzu. Kamar yadda wata sanarwa ta tsaro ta faɗa a jiya Lahadi 27 ga watan Fabrairu a shafin yanar gizo na ofishin jakadancin Amurka a Moscow. Sanarwar ta kuma yi kira ga Amurkawa da su yi tunanin wasu hanyoyin da ba sai sun dogara da shirin gwamnatin Amurka na kwashe su ba. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ita ce babbar tozarci da aka taɓa yi wa ƙasashen Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu, wanda zai ƙaddamar da gagarumin ramuwar gayya daga ƙasashen Turan tare da sanya takunkumai daga Amurka da gwamnatocin Turai ga bankunan Rasha da kuma cibiyoyin kasuwanci. Ƙungiyar Tarayyar Turai tana shirin ɗaukar matakan da ba a taɓa ganin irinsa ba na bayar da tallafin kuɗaɗen sayen makamai ga ƙasar Ukraine. Jami'an Tarayyar Turan sun ce a ranar 27 ga watan Fabrairu, yayin da ƙungiyar ta yi shelar ƙaƙaba jerin sabbin takunkumai a matsayin martani ga mamayar Ukraine da Rasha ta yi. A ƙarƙashin shirin Tarayyar Turan na bada kuɗaɗen sayen makami, za a yi amfani da miliyoyin euro wajen sayen makaman yaƙi na sama da tankoki, alburusai da kuma kayayyakin soji saboda dakarun sojin Ukraine. Sauran abubuwan sun hada da man fetur, kayan kariya, hulunan kwano da kuma kayayyakin agajin gaggawa. A karon farko, ƙungiyar Tarayyar Turai za ta bada kuɗaɗen saye da kuma aikawa da makamai da wasu kayayyaki zuwa ga ƙasar da aka kai wa hari, abinda shugaban hukumar Turai Ursula von der Leyen ya ce kenan game da sayen makaman da ya kira da wani abu da zai kawo canji. Von der Leyen yana tsammanin shugabannin Tarayyar Turan za su amince da matakan tare da wasu mahimman batutuwa da ya hada da haramta yada labarai ta Kremlin RT da Sputnik, rufe sararin samaniyar Turai ga jiragen Rasha da kuma sanya takunkumi wa Belarus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi ne zanga-zanga kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi a babban birnin Tai ta shiga kwana na biyu, inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa lambunan shakatawa na Lumpini da Benchakiti a Bangkok. Wani injiniyan ƙasar Ukraine, Oleksandr Polyanov, da ya yi shekaru 6 yana zaune a ƙasar Thailand, ya bi jirgin sama daga tsibirin Phuket domin ya halarci zanga-zangar. Ya faɗa wa murya Amurka cewa wannan ne kadai abin da za mu iya yi daga ƙasar waje don nuna goyon bayanmu. Ya nuna cewa kowa ya fahimci abin da ke faruwa a Ukraine da jama'ar Ukraine suna samun goyon baya. Sophie, wata malamar fasaha ƴar Ukraine wacce bata bayyana sunan mahaifinta ba, ta ce ƴan uwanta a Ukraine suna jin jiki.
A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jihar Borno, Najeriya, inda ake ci gaba da fassara ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa Yomi Osunbajo ya kai da siyasar tallata kai saboda takarar shugaban ƙasa da shi da gwamnatin jihar Borno. Fassarar da gwamnatin jihar Borno ta ce ba lallai ba.
ziyarar da mataimakin shugaban kasa ya kawo jihar Bondo wato Professor Yemi Osunbajo ya bar baya da kura wanda wasu ke ganin tamkar harkan siyasa ne kawai musamman ma na ra'ayinsa na tsayawa takarar shugabancin kasar nan da kuma zaɓar Professor Umar Zulum a matsayin mataimakin shugaban a watan Disamban shekarar da ya gabata ne dai shugaban kasar Alhaji Muhammadu Buhari ya kawo ziyara jihar Bondo wanda watanni biyu ne kacal sai kuma gashi mataimakin shugaban kasar ya kawo ziyara jihar Bondo da sunan bude wasu ayyuka da gwamnatin jihar Bondo ta aiwatar an dai ga hotunan mataimakin shugaban kasar hada da na gwamnatin jihar Bondo Professor Babagana Umar Zulum a matsayin yan takakaru da neman shugabancin Najeriya da mataimakin sa wanda aka liga a kasashen ketare jakan da aka buga na maratun mataimakin shugaban kasar a daki rahoton mataimakin shugaban kasar da kuma na gwamnatin jihar Bondo wanda dukkanin su professor shine da ta shiga jami'ar Lagos da kuma jami'ar Maiduguri tun dai masu lura al'amuran siyasa suka fara sharhi kan wannan ziyara ga kuma abin da suke cewa
injina Babagana Muhammadu Tela ne sunana alhamdulillah a kasar nan duk lokacin da aka ga shugaba yana aiki mutane ne suke tabbata kan cewa idan da a samu ya kamata a same su a cikin shugabancin kasan aikin ka ne zai nuna wannan ya nuna akan cewa a cikin kasan ayyukan da suke yi mutane sun amince kuma sun ji dadin ayyukan da suke yi a cikin kasan
sunana Ibrahim Musa ai in aka hada su biyun nan ai kamar yan Najeriya za su sha wahala
me yasa kaba da haka
mutane da dama suna cewa dukan su biyu ai malaman makaranta ne ba yan siyasa bane so kuma daga bayanan kazo suka shiga siyasa akwai waɗanda suke irin sun taso daga cikin siyasan har suka girma amma wannan shigan su ma siyasan bai jima ba saboda haka kaman za a dan sha wahala komai shi za a bi kaida kaida
sunana Patrick ne yu
kaman aka ce ka zabi kuma shi Zulum ya kasance mataimakin shugaban kasa shi Osunbajo zaman shugaban za ku yadda
hadi yan yi kyau sosai in Allah ya ba su Allah za mu goya musu baya kware da gaske
to komai gwamnatin jihar Borno za su ce kan wannan batu tambaye nima kwamishinin yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno Honorable Bakur Abba Jatau ga abin da ke cewa
abin da aka sani da wannan zuwan ba zuwan siyasa ne zai kawo shi wanda wata tanadi da gwamnatin tarayya ta yi kuma yadda na faɗa shine wanda za masu kankanan masana'antu da kuma wanda sun kirkiro abubuwa wanda zai amfane su da kuma zai amfani jama'a so shine dai ni iya sani na abin da shi zai kawo mataimakin shugaban kasa zuwa nan Borno state
yanzu dai ana jira a ga yadda za ta kaya tsakanin mataimakin shugaban kasan Professor Yemi Osunbajo wanda yake maganan cewa zai fito takarar shugabancin kasa kuma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum zai kasance masa mataimaki Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida dan mutan biyu yanzu kuma ga Hanifa dauke da labaran duniya kashe na biyu
Lahadi ne Taliban ta kare wani aikin bincike na gida-gida a ciki da wajen Kabul wanda ake takaddama a kai suna ikirarin cewa sun yi ne da nufin kamen 'yan ta'adda da kuma raba Kabul babban birnin kasar da makamai. Zabihullah Mujahid babban kakakin gwamnatin Taliban ya ba da sanarwa cewa ba za su sake yarda da kwashe 'yan Afghanistan ba har sai an inganta halin waɗanda aka kai su ƙasashen ƙetare da suke ciki. Aikin binciken da aka yi a ranar Juma'a da ta gabata ya mayar da hankali ne ga gidajen jama'a da sauran lardunan da suke kusa inda ya sanya firgici da ɓacin rai tsakanin mazauna wuraren. Gwamnar jihar New York Kathy Hochul ta ba da sanarwa a jiya Lahadi cewa za a dage dokar buƙatar sanya takunkumin rufe fuska a makarantu a ranar 2 ga watan Maris. A wani taro da aka yi a Albany, 'yar jam'iyyar Democrat ɗin ta ambato raguwar kamuwa da cutar COVID-19 da faɗakarwa daga cibiyoyin daƙile yaɗuwar cututtuka da rigakafi. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne a ranar Laraba kuma za ta shafi yara 'yan shekara 2 zuwa sama a wuraren lura da yara. Jihar New York tana da yara 'yan makaranta miliyan 2,700 da kusan miliyan 1 a garuruwan New York.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda za a ji karin bayani kan nasarar da jam'iyyar APC ta yi a zaben cike gurbi na dan majalisar wakilai a jihar Ondo Hassan Umar Tambawal gare ka.
A jiya Lahadi, hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC a jihar Ondo ta ayyana ɗan takarar majalisar wakilai Mr. Mayokun Lawson Alade na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen cika gurbi na mazaɓar Akure ta Arewa da Akure ta Kudu. Farfesa Deji Ogunseyeni na jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke Akure babban jami'in bayyana sakamakon zaɓen cika gurbin. Farfesa Deji Ogunseyeni ya ce Mr. Mayokun Lawson Alade na jam'iyyar APC ya sami ƙuri'u 26,379 ya kada sauran 'yan takara guda shida. Mr. Olumiyiwa A. Aduwa na jam'iyyar PDP shine yake biye da shi da ƙuri'u 24,201. Sai Mr. Oluwa Emimima Fadike na jam'iyyar ADP ya zama na uku da ƙuri'u 465 da yake magana jin kaɗan bayan an bayyana sakamakon zaɓen cika gurbin. Usa a jam'iyyar APC Mr. Victor Olabitan ya ce ya yi amanar cewa idan aka ci gaba da yin zaɓe a haka maganar bangar siyasa ba za ta taso ba. Babu bangar siyasa a wannan zaɓe, komai ya tafi daidai, don haka ana iya cewa an yi sahihin zaɓe a wannan zaɓen. Babu maguɗi, babu magomago, babu kwalo-kwalo. Shiko Anashi martani a game da wannan zaɓen cika gurbin na ɗan majalisar wakilan Najeriya Jigo a jam'iyyar PDP a jihar Ondo, Mr. Kennedy Peretai ya ce ba za su ce komai ba a halin yanzu suna nazarin zaɓen. Mr. Kennedy Parate ya ce a halin yanzu suna nazari a game da sakamakon zaɓen. Idan sun gama nazari za su gaya muna mataki na gaba da za su ɗauka. Rahotanni dai sun nuna cewa an kammala zaɓen cika gurbin a cikin kwanciyar hankali, sai dai ɗan abin da ba a rasa ba. An gudanar da zaɓen cika gurbin ne a mazaɓar Akure ta Arewa da Akure ta Kudu don cika wannan gurbin a sakamakon mutuwar Mr. Adedayo Omalape, wakili mai wakiltar mazaɓar wanda Allah ya yi wa rasuwa a watan Agusta na shekarar da ta gabata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan wurin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a kan VOA a Freak akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan yin shakata da wannan. gaida mawaka, yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuda gefe guda Nasiru Adamu Ezikaya ya gabatar da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da kan tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, za mu ci gaba ne da duba kalubalen tsaro da yanda yake shafar muhawara a cikin al'umma. Da hakan kan kawo kalamai masu haddasa cece kuce. Matasan sun cika Zauren Makil da suka hada da uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani kasuwar Nasarawa, sai Buhari Yunusa Kumuriya, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim Ezri Kuswa Zaria, Yau Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anasani Kafinta, Ahmadu Giyade da Yasira Yusuf.
Kowace jiha a duba matsalolin da yake ciki a zanna a yi magana ne na sulhu, a fahimci ina ne aka yi ba daidai ba, ina ne aka yi daidai. Inda ba a yi ba daidai ba, sai a zanna a duba wani hanya za a bi a magance wannan matsalolin ga baki daya. Sannan annan take za a zanna a ci abinci tare, kuma a manta da magana, a cire magana ko musulmi ko krista ko bayarbe ko nyamuri ko wane ne, duk za a haɗu a zanna.
Zamu zo kanka Alhaji Kabiru. Adamu, kar ku raba mana zaurin bari, zamu zo duk wanda yake da magana zai. Abuna Habibu, me kike so ka fada?
Ni dai maganan da nake zo in fada, maganan a tsaya ganin laifin wane ne ba nan take ba. Musulmai da Kristan da ma wadda ba su da addinai mu hadu mu koma ga Allah mu ci gaba da ibadu, Allah ya kawo mana sauki wannan abun, Allah ya kawo mana mutunta, Allah kuma ya kawo mana karshen tashin hankali da ta'addanci a ƙasar mu Najeriya da ma duniya gaba daya. Alhamdulillah.
Yawa to Alhaji Kabiru, kamar kana da magana.
Maganar jari da yake yi, ni ba je sarwa da su ba. Duk wanda zo ya dauki wuta cinna mutane a cikin mota sama da awa biyu, sai sun kone. Ana magana wasu sun fito suka mai da su cikin wutan nan, suka bi da bindiga sai su kone kurmus. To kace musu mutan san Allah biya amfani magana su. Kawai gaskiya magana shine yan majalisun mu na tarayya su yi dokoki masu karfi, yan zanda su yi aikin su riko mutane nan, alƙalin su ji tsoron Allah su hukunta mutane nan daidai laifinka, daidai abin da a hukunta ka can ka daga zamanin ka kan jinan gobe kiyama, shine gaskiya magana san san Allah ba.
Isi ga wani ba Isi Kusfa, Isi Kusfa kai ma da zukata, amma ina jin kai magana eh Adamu Ibrahim ne nake jin yake da wasu bayanai da yake ta yi.
Assalamu alaikum. Kamar yadda jada yake magana cewa haɗayan siyasa, yan siyasa nan ba za a haɗa su ba. Ni kai na dan siyasa ne, ba yar zai ka dauko party na, ka dauko party wani, ka ce wai kana son ka hada mu zauna wai saboda ayoyin consultant zaman lafiya ba zai yi ba. Saboda me mu dinnan iyayen gidan mu suke harzuka wannan abu, suke ba mu kuɗi mu je mu sai kwaya mu sha, dan saboda mu zo mu biya musu bukatar su. Sannan tar tar lokaci akwai su ce suna neman mu zo mu zauna dan a sasanta a zauna lafiya. In a zauna lafiya ba za su samu.
Sannan ni ina gani a wannan mafuta fa kawai a matsayin mu na matasa, kamata ai mu yi aiki da hankalin mu sanar da duniya cewar ga halin da ake ciki. Kawai ana neman a hada kawunan mu a gwara mu mu ta kashe junan mu ba dan komai ba, saboda arzikin da Allah ya mana. Inda ba mu da tattalin arziki a ƙasar nan da muke wofantar da kanmu, dan wallahi wannan wofantar da kai ne. Allah ya mana arziki, kamar da zuma Mama Balaraba da ta yi magana cewar Allah ya ba mu arziki. Wallahi ina alfahari da jihar Borno, da ina tuna da abin da yake a baya a da. Wallahi in ka je ka baga, ko ka je ka tadi bangaren kifi kawai ya kai ga matasan mu da muke korafin cewa bamu da aikin yi wallahi ya ci a ce mun riki kanmu a wannan yankin saboda daga kama daga masu leburancin bandan kifi su dora a mota zuwa waɗanda za su shiga cikin ruwa su iyo farautan kifin zuwa waɗanda za su zo su sayi kifin da su kansu direbobin da za su dauki kifin su kawo sassan da babu wannan kifayen ya isa a ce mun riki kanmu a wannan kasa inda bamu da tattalin arziki ko kuma bamu da karfin arziki a kasan nan wallahi majalisar dinkin duniyar ma ba za ta bamu bashi a shugabannin namu ba to kamata mu sanar da duniya cewa wannan abu ana yi mana shine saboda a hada kanmu sannan ayi amfani da wannan rigingimun a zo a ci gajiyar kasar ta mu a kwashe dukiyoyin kasar mu ana fita da shi kasashen waje saboda wannan takaddama da yake faruwa a yankin Zamfara kashe mutanen da ake wallahi ana kashe gari ne a kona gari a tashi gari dan a samu ma'adanai a tona a fita da su kasashen waje to kamata a matsayin mu na matasan Najeriya mu gane mu san cewa Allah yayi mana arziki mu bar wofantar da kanmu ana daukar naira 20,000 10,000 15,000 ana bamu muna zuwa muna sace yan uwan mu mu tafiya dogon zango da su mu je mu kifar da su a daji a kira naira miliyan 100 ko miliyan 30 in aka kai wannan kudin mu ba za a mamu ga jikin kudin ba
yanzu har ta
kai
alayya yanzu ta kai faga da zai sace ubansa ko ya hada baki a sace ubansa domin samu kudi idan ba a samu kudin nan gaba yana iya kashe baban kuma yanzu ko a Najeriya nan kusan kashi 80 zuwa 90 in suka san za su samu abin da za su sa aljihun su ba damuwar su bane a tashi dangin sa gaba daya ma
wannan ya sirri da zuwa da nake magana don da an dai tafi wannan magani da muke fada ke barwa ba wai su ƴan ta'adda ke ba ba mutanen da suke cikin dazuka ne kamar mata da yara ne na gaki ba su don akwai mata da yara waɗanda suna cikin dazuzukan nan nan suke rayuwa ba ruwan sha mai kyau babu asibiti ba komai su ake magana ba wai
ba wai shi ne wai su ƴan ta'adda
oke na dauka ƴan ta'adda ake ba magunguna
don na jikin ce a bar ƴan ta'adda ba su mutu
kawai su ba su mutu ba su ma suna kashe mutane ba gaira ba dalili a ba amfani da za a ba su magani inda su ne
wai mun bani ba nan abun ba shi
da ki ta yau
da nake so wai ana kiran ƴan ta'adda nan ayi surfu da su ana kwatanta ƴan ta'adda nan da ƴan tawayen Niger Delta wai a cikin manyan kasan nan waɗanda suke tutar su musulmi ne suna bugun kirji wai suna cewa waɗannan ƴan ta'adda nan da suke a daji a kirawo su a zo a zauna sulhu da su a rika biyan su kuɗi sannan su aje makaman yakin su in ban manta ba wanda ya kauri suna a bangaren ta'addancin nan wanda ake cewa da shi turji ya fito ya gaya wa duniya cewa kaza sadarwa da aka yi a jihar Zamfara da Katsina ya fito ya ce bata shafe shi ba shi in ma sadarwa ne yana amfani da tunaya
sannan in magana ma kai ne magana game da magana society yanzu shi yawo ya ce kaga cewa kenan ashe a cikin mu din akwai baragurbe kenan sosai a ciki tunda har yake magana cewa akan an yanke hanyar sadarwa amma kuma akwai har yanzu shi bata shafe shi ba kaga maganan sadarwa kenan ma ba ta da amfani kenan a Najeriya kenan yanzu
wannan zai iya kan cewa
domin kuwa cikin mutanen mu su suke daukan bayanan sirri suke kai musu wayannan ƴan ta'addan to me zai hana mu a cikin society din kamar maganan mu hada wani kungiyoyi wanda zai zamanto cewa muna kalubalantar duk inda muka ga cewa informa ne mun tabbatar da wannan informa ne mu hukunta shi daidai da abin da yayi maganan cewa mu tsaya yanzu wai sai jami'an tsaro koko wasu abin nan to mun ko mu muna da tabbacin mu koko muna zargin cewa su ma jami'an tsaron akwai hadin bakin su da ake
sa nake ce maka a matsayin mu na matasa kuma da mu gurna wa duniya mu kuma wayar wa kan matasan mu kai mu tabbatar da cewa wannan abu ana yi ne samu a takuda mu a samu ita kashe junan mu lokacin da ake sace ƴan mata a kasan nan in an je makarantun mata za a ɗebi ƴan matan nan lokacin da wannan abu ya rikice a Maiduguri zaka ga an fito da sunan waɗanda suke ƴan addinin Christianity ne da an kwashe su za a ce ai musulmai su suka kwashe su don su je su musuluntar da su haka zalika in an je kudanci za a ɗebo waɗanda suke addinin musulmai ne za a ce ai arnan kuma ai waɗanda suke kristoci ne na kudu su suke kashe mana musulman mu a ƴan arewaci don haka ana yi ne a gwada mu shi yasa nake kira ga matasan mu da musulman mu da kristocin mu da waɗanda ma bamu da addini ba su da addini wallahi mu fito mu tabbatar da cewa wannan abu ana yi ne saboda a gwada kawo
ta
dawo akan maganan da na fara da su nace da farko abun da za a magance matsalolin tsaro abun da yasa na kama magana sulhu inna in kabilan kan ta'addanci to har kai mata shafe ka kai ba dan ta'adda ba amma sai ana magana dan ta'adda number 1 na farko kenan. Shi yasa nake kira ayi zamanin na sulhu na ƙasa ne gabaki da national reconciliation. Ba sulhu ne nake magana ba, sulhu bane da ƴan ta'adda nake magana ba.
Za mu sake dasa aya a ran. Ku sake matsowa makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka,
ni Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Haji Nasiru, yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Vanguard. Jaridar Vanguard na labari ne a kan harin da kasar Russia ta kai wa kasar Ukraine, har kuma da neman sanin makoman 'yan Najeriya fiye da 5,600 da ke zaune a kasar Ukraine. Wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar da ya nuna cewa akwai 'yan Najeriya 5,600 kuma 4,000 daga cikinsu ɗalibai ne. Sai dai kuma kawo yanzu babu wani shiri na fito da su daga kasar ta Ukraine. Kasar da ke fuskantar bama-bamai daga kasar Rasha. Tuni da ya minista harkokin wajen Najeriya Godfrey Onyema ya gudanar da taro tare da jakadan kasar Ukraine da kuma Rasha a Najeriya, tare kuma da tattauna akan hanyoyin da za a bi domin fito da 'yan Najeriya daga kasar kamar da yadda sauran kasashen duniya ke yi. Sai kuma jaridar Leadership, a yanda Najeriya ke neman zaman lafiya a kasashen waje, jaridar Leadership ta cewa yanzu haka 'yan bindiga sun kashe mutane 7 tare kuma da sace wasu 57. A wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna ranakun Juma'a da kuma Asabar. Sai kuma jaridar Daily Trust, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust, na cewa yanzu haka dai hukumar da ke yaƙi da safara da kuma shan muggan ƙwayoyi a Najeriya NDLEA ta kai samame wani yanki na birnin Lagos tare da kama wata mata mai suna Mrs. Sharifa Kahin Delawa da kuma kilogram fiye da 5,800 na hodar Iblis da sauran muggan ƙwayoyi. A cewar hukumar ta NDLE dai, sai da aka yi ɗauki ba daɗi tsakanin jami'anta da kuma gaggan masu safarar muggan ƙwayoyi a lokacin da ta kai harin a gidan da ita wannan mata ke zaune. Matar da ya bayyana cewa ta yi suna wajen safarar muggan ƙwayoyi da sayar da shi a birnin Lagos. Sai kuma jaridar The Nation, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation kamar sauran jaridun Najeriya, na cewa hukumar zaɓe a Najeriya ta ƙara ranar gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na gwamnoni a ƙasar sakamakon ɗan tsaikon da aka samu na rattaba hannun shugaban ƙasa a kan sabon kundin tsarin mulkin zaɓe. Yanzu dai hukumar zaɓe ta bayyana cewa za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa ne a ranar 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2023 a makon 18 a watan Fabrairun shekara mai zuwa da tun farko ta bada sanarwa. Sai kuma jaridar da Premium Times da ake buga ta yanar gizo, ɗaya daga cikin manyan labaranta dai, na cewa yanzu haka ana ci gaba da kaiwa rana tsakanin fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma kamfanin safarar jiragen sama na Airpace sakamakon nuna rashin jin daɗi da fadar masarautar Kano ta yi ga kamfanin. Yanzu haka dai ɗan uwa ga sarkin na Kano Alhaji Isa Bayero ya gabatar da koke ga hukumar kula da jiragen sama ta Najeriya dangane da abin da ya kira rashin martaba masarautar Kano da kamfanin ya yi. Babangida Cifran, murya Amurka daga Lagos.
A gaishe ka da wannan, muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
A jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar ƙasar da gaggawa a jiragen kasuwa biyo bayan ƙaruwar soke tafiye-tafiyen jirage da aka yi, kuma wasu ƙasashen suna rufe sararin samaniya zuwa Rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salaban Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kelvin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima, wassalam.